Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a safiyar yau Juma'a 19 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Maryam da kanin labarai.
To Zahra, wasu jigajigan jam'iyyar Democrat ta Joe Biden na jan hankalin shugaban na Amurka da ya jingina batun neman sake tsayawa takarar shugaban kasa. A jiya Alhamis ne kungiyoyin kwadago na Najeriya suka amince da sabon mafi karancin albashi na naira 70,000 a wata bayan tattaunawa da gwamnatin kasar. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya ziyarci sojojin Israila a kudancin Gaza a jiya Alhamis, yayin da tankokin yakin suke ci gaba da shiga Rafa.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, a jiya ne aka kammala babban taron jam'iyyar Republican. Mun tattauna da masanin harkokin siyasa game da jawabin tsohon shugaban Amurka Donald Trump dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Sannan mun tattauna da masanin al'amura a game da tasirin siyasa Amurka ga kasashe masu tasowa, musamman masu koyi da demokradiyya Amurka. Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin manuniya tare da Isa Lawal Ikara, inda a yau shirin zai mai da hankali ne akan barazanar zanga-zanga a Najeriya saboda yanayin matsin tattalin arziki da yunwa da ake fama da shi a kasar. Sannan kuma da cece-kucen cece-kuce akan tumbuke Sanata Ali Ndumi daga mukaminsa. To amma da farko, ga Maryam Dauda da kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. Wasu jigajigan jam'iyyar Democrat ta Joe Biden na jan hankalin shugaban na Amurka da ya jingina batun neman sake tsayawa takarar shugaban kasa, inda a 'yan kwanakin nan suka fada masa cewa damarsa ta samun nasara a zaben na watan Nuwamba da ke tafa na raguwa, kuma rashin nasarar cin zaben na iya kawo cikas ga fatan jam'iyyar na samun ranjayi a majalisar dokokin kasar. Tsohon shugaban kasar Barack Obama, wanda Biden ne mataimakinsa tsawon shekaru 8, rahotanni sun bayyana cewa ya fadawa abokan siyasarsa cewa damar cin zaben Biden na raguwa, kuma yana ganin ya kamata Biden ya duba batun tsayawa takarar sosai. Amma Biden dan shekaru 81 ya dage da cewa shine zai zama dan takarar jam'iyyar Democrat a zaben da za a yi ranar 5 ga watan Nuwamba na wannan shekarar, kuma bai nuna wata alamar shirin fita daga takarar ba, ta yiwu dan ba mataimakiyarsa Kamala Harris dama. Kodayake kafofin yada labaran Amurka sun ce a wasu lokuta a 'yan kwanakin nan shugaban na sauraron 'yan jam'iyyar Democrat da ke bayyana damuwa akan damar fafatawarsa da Donald Trump a zaben na raguwa. A jiya Laraba, mataimakin Donald Trump a neman takarar shugaban kasa a ƙarƙashin jam'iyyar Republican J.D. Vance ya jaddada taken nan na Amurka ce farko da kuma batun tsaro a lokacin da ya gabatar da jawabi a babban taron jam'iyyar.
Together, we will make sure our allies share in the burden of securing world peace.
Yace, za mu tabbatar da cewa abokan hulɗarmu sun ɗauki nauyin da ya rataya a wuyansu na tabbatar da zaman lafiya a ƙasashen duniya. Ƙasashen da suka ci amanar Amurkawa masu biyan haraji ba za su sake cin wannan moriyar ba tare da bada tasu gudunmuwar ba. A nasu ɓangaren wakilan zaɓe sun ce rashin gogewar Vance ba ta dame su ba. A jiya Alhamis, kungiyoyin kwadago na Najeriya suka amince da sabon mafi karancin albashi na naira 70,000 a wata bayan tattaunawar da suka yi da gwamnatin kasar, lamarin da ya kawo ƙarshen kikikakan da aka samu tsawon watanni da kuma barazanar yin yajin aiki. Kasar, wacce tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka, daina fama da matsalar tsadar rayuwa da ba a ga irinta ba cikin shekaru da yawa, lamarin da ya kawo fargabar yiwuwar barkewar zanga-zangar gama gari kamar yadda aka yi a kasar Kenya wacce ta girgiza kasar kusan tsawon wata guda. Manyan kungiyoyin kwadagon Najeriya guda biyu na Nigerian Labour Congress da Trade Union Congress sun dage kan cewa tashin farashin kayayyaki da faduwar darajar naira sakamakon sauye-sauyen da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi na shafar ma'aikata sosai. Hauhawar farashin kayayyaki na lakuma kudaden shiga da ake samu tare da shafar miliyoyin 'yan Najeriya da ke fafutukar biyan bukatunsu na yau da kullum. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kadan Maryam Dauda za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya amma kafin nan zamu fara da nan Amurka. A jiya ne aka kammala babban taron jam'iyyar Republican inda tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya yi jawabi tare da karbar takarar shugabancin kasa na jam'iyyar. Na tattauna da masanin harkokin siyasa Professor Samuel Inuwazalanga na Jami'ar Bethel da ke Minnesota game da jawabin na Donald Trump dan takarar shugaban kasa.
Akwai mutane da yawa da suka gabatar da jawabi a ranar ta karshe na taron jam'iyyar Republican a nan America a garin Milwaukee a jihar Wisconsin. Ɗaya daga cikin su shine shugaban kasa na da wato President Donald Trump kenan. Ɗansa ya bada jawabi yau kuma ya yabi babansa sosai kuma ya kushe wa gwamnatin yanzu. Game da zancen jawabin da shi shugaban kasa na da Donald Trump ya yi wanda shine dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican, akwai abubuwa da yawa da ya faɗa. Kuma bisa ga yadda yake magana ba wai kaman ya rubuta abin bane, yakan dai magana ne wata rana ya maimaita, wata rana ya faɗi nan ya je nan. To amma ga wasu muhimman abubuwa da ya faɗa wanda ina jin ya kamata kowaye wanda yake so ya san abin da ya faru ya natsu da ji. Na ɗaya, haɗa kan ƙasa. Ya yi magana sosai akan haɗin kan ƙasa. To kuma wannan maganan tun ma kafin ya taso ya yi magana. An ɗan sa wani abu a jarida ana cewa zai ba da muhimmanci akan wannan maganan domin bisa ga abin da ya faru da shi an tashi za a harbe shi, bai kamata ma da yanzu yana da rai ba, to amma Allah ya tsare shi. To saboda haka yana ganin ba da muhimmanci mahaɗin kan ƙasa yana da zai kawo haɗin kan jama'a sosai. Na biyu, ya yi godiya wa Allah don tsare shi da ya yi daga harsashin da aka yi amfani da shi aka harbe shi. Mutum ya zauna ya ga abin lallai zai ga cewa taimakon Allah ne kurin, domin shi kansa Reverend Billy Graham wanda ya yi addu'a a wajen taron jam'iyyar ya ce shi ba zai iya ce ga dalilin da zai sa wani za a harbe shi mutu, amma shi Donald Trump za a harbe shi harsashin bai shiga ba. Saboda haka godiya wa Allah. Na hudu shi ne a cikin maganarsa ya kushe da yawa da kuma ya yi zargin mutane waɗanda suke shigowa America ba tare da izini ba. Wato waɗanda suke shigowa America ba tare da izini ba shine wanda za su hada kai wata rana za su dauki shekara 1 2 su je wannan kasa har su shigo kasan daga iyaka da ke tsakanin America da Mexico. To ya kushe su sosai, ya kuma zarge su sosai. Wata rana yadda ya magana akan su wasu ba za su ji dadi ba, to amma dai ya faɗi ra'ayinsa. Wani abu kuma da ya faɗa shine zancen farfaɗo da tattalin arziki. Ya ba da muhimmanci ma wannan abin sosai domin ya nuna cewa akwai yadda tattalin arzikin America yanzu ba yana kaman taimakawa mutane ko da kowa bane. To abinda nake so mai sauraro ya gane shine arzikin tattalin arzikin America jari hujja ne. To mutane da yawa ko masu addini ma ba su san ma'anan jari hujja sosai ba, domin jari hujja ba wai kurun shani ne na tattalin arziki ba, amma yakan shafi zancen addini, yakan shafi zancen yadda mutane suke tunani su kula da 'yan uwansu da sauransu. To shi yasa in ayi maganar tattalin arziki kar mutum ya dauka kamar ana maganar kasuwanci ne kurun. To sai wani magana kuma da shi ne tabbatar da mutuncin America. Wato kaman yana ga a halin yanzu America kaman ba a mutunta ta sosai. To shi yana so America ta zama babban ƙasa a duniya wanda ko ina ta zaga kurun dole ne mutane su nuna ban girma ma America, su nuna amincewa America ba ƙasa ce kaman kowace ƙasa ba. Ya yi magana kuma rage haraji. na san wasu mutane a wasu kasashe ba su cika biyan haraji ba to amma a nan America haraji yakan yi yawa sosai sosai za ka ji mutum yana karban kuɗi kaza amma ba dukan kuɗin ne yake samu ba sauran duk yana zuwa abin nan ana biyan haraji ne da shi to shi ya yi alƙawarin cewa idan ya hau mulki zai rage haraji ma mutane domin lokacin da ya hau mulki na farko ma ya rage haraji din sai dai wasu sun ce rage harajin din an yi shi ne ma waɗanda suke masu arziki wato attajirai su suka fi samun riba daga rage haraji din amma ba talaka ba amma wannan ra'ayi ne na wasu mutane
Professor Samuel Zalanga kenan na Jami'ar Bethel dake Minnesota a nan Amurka kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye ga Maryam da ci gaban labaran duniya
Prime Minister kasar Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ziyarci sojojin Isra'ila a kudancin Gaza a jiya Alhamis yayin da tankokin yakin suke ci gaba da shiga Rafah ziyarar daina zuwa ne a daidai lokacin da ake sa ran Netanyahu zai yi jawabi a gaban majalisar dokokin Amurka a mako mai zuwa a nan birnin Washington ziyarar ta baza tana zuwa ne bayan da ministan tsaron Isra'ila Itamar Ben-Gvir ya ziyarci wani wurin ibada da ake takaddama a kansa a birnin Quds a ranar ofishin Netanyahu ne ya sanar da ziyarar bayan da ya bar kudancin Gaza daga baya ya fitar da wata sanarwa yana mai cewa ta da kaiman da sojoji suka yi ne kadai ya taimaka wajen samun ci gaba a yarjejeniyar sakin sauran mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su kafin nan majalisar dokokin Isra'ila a ranar ta zartar da wani kuduri a saukake na yin watsi da kafa kasar Palestina Shugabannin kasashen Turai sun bude wani taro a Burtaniya inda suke yin kiran bukatar hada kai domin taimakawa Ukraine a yakin da take yi da Russia yayin da shugaban Ukraine ya sakarwa Prime Minister kasar Hungary Viktor Orban magana a kaikaice saboda ganawar da yayi da shugaban Russia Vladimir Putin a birnin Moscow a farkon wannan watan Prime Minister Britania Keir Starmer ne ya bude taron kungiyar siyasar ta Turai a fadar Blenheim dake kusa da Oxford tare da yin kira a yau Alhamis ga Turai da ta tabbatar da nuna goyen bayan ta ga Ukraine da kuma hada kai don tunkarar barazanar Russia. Saboda barazanar Russia ta shafi ko ina a Turai a cewar Starmer da yawa daga cikin mu mun ga hare-hare akan demokradiyyar mu. Ana kaiwa mutane hari akan titunan mu. Jiragen saman yaki na shiga sararin samaniyar mu. Jiragen ruwa na santiri a gabar tekunan mu. Ya kara da cewa wannan ne lokacin da ya kamata dukkanmu mu tashi tsaye. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky wanda babban bako ne a taron yayi jawabi jim kadan daga baya inda ya yaba da goyen bayan da Turai ke ba Ukraine yana mai cewa Putin ba zai iya dorewa da dangantaka da shugabanni masu karfi ba kuma wannan ita ce damar sa ta samun nasara a kansa
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yayin da ya rage ƴan watanni a gudanar da zaben shugaban ƙasa a nan Amurka, abokin aiki na Haruna Shehu Mararraba Jos ya tattauna da Farfesa Sharif Gali Ibrahim mai nazari akan al'amura inda ya tambaye shi akan tasirin siyasar Amurka ga kasashe masu tasowa musamman ma waɗanda suke yin koyi da demokradiyya a Amurka.
Eh wani darasi ne babba tunda kaga ita kasar Amurka ana ganin ta kamar wata kasa ce babba a duniya wacce sauran kasashe ke kwaikwayo a wurin mulki, wurin ilimi, wurin kasuwanci, wurin masana'antu, kai hatta wurin soji ma da horar da soji. To kaga idan aka ce kasar Amurka har yau har gobe tana tattare kuma dunkule da irin waɗannan matsaloli, kaga cewa hakan na iya faruwa a sauran kasashe. Kamar yadda abin da ake cewa idan mura ta kama ainihin kasar Amurka ko kuma kasar Amurka ta atishawa to kasashen duniya gaba ɗaya sai su kamu da mura to kaga irin wannan al'amari lokacin da tattalin arzikin Amurka ya so ya dankwafe shekara ta 2008 ai kaga duk wannan lokaci kasashen duniya su ma sun kamu da wannan al'amari. To idan zaka iya tunawa akwai lokacin da anan a Nigeria a garin Kaduna aka so a ainihin kashe shugaba Muhammadu Buhari. To wannan kaga wannan ba sabo bane misali a Nigeria, sannan kuma idan ka tafi kasar kasashen Caribbean misali zaka ga ai Fidel Castro duk da ita ma kasar Amurka tana da hannu, ita ma an sha so a kashe shugaban Fidel Castro ko da yake dai wannan tun lokaci ne na yaki na cacar baka tsakanin kasashen Soviet da kuma Amurka. To akwai shugabanni kamar shugaba Putin na Russia, ai kaga shi ma akwai lokuta da dama da an so a ce an dage shi, an dauke shi, an hana shi mulki, an kashe shi, an cire shi daga wannan doron kasa tamu. Saboda haka abu ne yana iya ya tasiri a sauran kasashe musamman ma kasashen Afrika da sojoji har yanzu suna yunkurin karbe mulki daga ainihin farar hula.
Professor Sharif Gali Ibrahim kenan, malami a Jami'ar Abuja. To kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Manuniya. Sana da mafasa baki a Nigeria na ci gaba da tattauna tattake guri kan yunkurin matasa na zira-zaren zuba zanga-zanga.
Kundin tsarin mulkin Nigeria ya yadda ga kowane dan Nigeria ko kuma wasu in suka haɗu cewar suna da daman su yi zanga-zanga.
Su hukumomi musamman abin da ya shafi bangaren tsaro, maimakon a ce an tattaro su an zo a yi amfani da su misali wajejen hana zanga-zanga, kamata a ce an yi amfani da su wurin kiyaye duk abubuwan da suka sa mutane suka shiga halin da suke ciki.
Sai kuma tun wasu kungiyoyi suka fara baje bayanin bujirewa zanga-zangar da suka ce su dai kam akwai wasu matsaloli da suka hanga.
Mu yan kungiyar murya talaka dai ba mu goyon bayan zanga-zanga ba dan komai ba, saboda duk lokacin da aka yi zanga-zanga abinda ke biyowa baya shine kashe-kashe da kuma kona dukiyoyi da sace-sacen kayan al'umma.
Game da maganar karbe mukaman sanata Ali Induman da masada jantare Nigeria ta yi kuwa, wasu masana ne ke cewa jini ne mahukunta suka gani a inda suka tsaga.
Ni a fahimta ta a gaskiya hudawa su yan jam'iyyar suka yi suka ga jini sun gwada kuma sun ga cewa kan manya-manyan sanatocin da ake tunanin suna da mutunci musamman yan arewa a rarrabe yake sun fadi ba nauyi.
Waɗannan ba so mun taɓa muka tattaɓa cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da tsantsar Hausa kawai mukan zazzaga. Shiri na 178 cikin jerin shashiren manuniyan da duk safiyar Juma'a yakan fito filin daga. Filin dagar kuma amma na zuba zanga-zangar zungurin gwamnati ne ya sa matasa a Nigeria ke cewa a ba su dama kawai su ma su ja tinga. Har ma an ji masani a karkokin shari'a a Nigeria barista Elsbar Abubakar na cewa in dai zanga-zangar lumana ce to dukkanin dokokin ƙasa sun amince, amma dai an haramta hana zirga-zirga.
Zanga-zanga yana da asali a kundin tsarin mulkin Nigeria. Kundin tsarin mulkin Nigeria ya yadda ga kowane dan Nigeria ko kuma wasu in suka haɗu cewar suna da daman su yi zanga-zanga. Sai kuma chata na mutanen Afirka wanda ake ce mishi AU shi ma ya ƙara jaddadawa cewa a dukkan fadin Afirka zanga-zanga in dai ta lumana ce to an yadda yayi zanga-zanga. Sai kuma chata ta Majalisar Ɗinkin Duniya ita ma ta yadda ga dukkan mutumin da yana daga cikin kasashen da kasarsa ta sa hannu cewa yana da dama ko shi kadai ko in suna da yawa yayi ko su yi zanga-zanga ta lumana. Don haka zanga-zanga a tsarin dokokin kasanmu abu ne da doka ta yadda da shi. A tsarin demokradiyya kuwa, dama demokradiyya yana nufin a samu shugabanni ne waɗanda za su bi kundin tsarin mulkin Najeriya, waɗanda za su kawo daidaito tsakanin mutane da kuma daidaito wajen raba arzikin ƙasa da mukamai ta yadda mutanen su za su yi walwala su ji daɗi. Sai ya kasance mutanen ƙasar na cikin tasku, na cikin halin rashin tsaro, to sai aka ce a demokradiyya suna da dama su haɗa kai su yi zanga-zanga.
Masana harkokin tsaro irin su Manjuyashin Komertaya kuwa na ganin ai hadarin zanga-zangar kawai shine wasu matasa kan maidaita banga-banga.
Ita dai dama zanga-zanga a lokacin mulkin demokradiyya musamman a kasashen da suka ci gaba ba wani abu bane sabo, sai dai kasantuwan irin kasashen mu masu tasowa irin Najeriya, duk inda aka ce za a yi wata zanga-zanga koda ta lumana ce, hukumomi suka yi amfani da abubuwan da suka faru na tarihi ne su razana mutane da cewa wannan zanga-zanga tana iya kwacewa ta zama ta tashin hankali wanda yake zai zo da banna. To wannan dalilin yasa waɗansu da yawa suna so su shiga, waɗansu kuma suna ganin bai kamata ai ba. To kuma menene a dai bangaren tsaro? Babban abin da ya kamata mu yi la'akari da shi shine su masu zanga-zanga an za su fito ba ɗaukar makami suke ba. Jami'an tsaron mafi yawa su ne waɗanda ma suke tunzura masu zanga-zanga wani lokaci ta har ba musu kila barko na tsohuwa ko a kange wani wuri a ce ba za su kai ga inda za su kai ba, sai abin ya fara rikidewa ya zama fada, wanda yake kuma daga ƙarshe illan da ke aukuwa shine su jami'an tsaron nan in suka ga za a ci karfin su za su yi amfani da karfin bindiga ko duk irin makamin da suke da su ga sun kare kansu, sun kuma kare abin da waɗannan masu zanga-zanga suke so su cimma. Shi yasa to da yawa aka yi la'akari da haka a ce barin shi ya fi. To amma duba da irin wannan yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu, su hukumomi musamman abin da ya shafi bangaren tsaro, maimakon a ce an tattaro su har an zo a yi amfani da su misali wajejen hana zanga-zanga, kamata a ce an yi amfani da su wurin kiyaye duk abubuwan da suka sa mutane suka shiga halin da suke ciki.
Tun ma dai fargabar abin da ka iya biyo bayan zanga-zangar ya sa babban magatakardar kungiyar muryar talaka a Najeriya Kwamarar Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina gaya wa matasan Najeriya cewa kamata ai kawai kowa ya farga.
Mun kungiyar muryar talaka dai ba mu goyon bayan zanga-zanga a yi ta a Najeriya ba dan komai ba, saboda Najeriya dai bayan aka fara zanga-zanga ba, kuma duk lokacin da aka yi zanga-zanga abin da ke biyowa baya shine kashe-kashe da kuma kona dukiyoyi da sace-sacen kayan al'umma, kamar zanga-zanga da aka yi a shekara ta 2020 ta NSAS, mutanen da aka kashe ciki har da jami'an tsaro yan sanda, sannan kuma aka kone-kone, aka je aka yi sace-sace, aka bannace-bannace, aka shiga kotuna, aka je gidan yara aka saki yan ta'adda suka gudu a jihar Edo, ma an saki mutane sun yi dubu har yau ba su dawo ba. So muna ganin cewa makiyan Najeriya wanda suke son su yi amfani da zanga-zanga su kunna wuta a Najeriya domin a samu damar da za a yi juyin mulki, su ne suke so a yi zanga-zanga. Saboda in dai zanga-zanga ba ta haifar da ɗame ido a Sudan ba, da Libya, da Egypt, da Syria, da Tunisia, da Algeria, to mu ba mu gani ya za a yi ta haifar da ɗame ido a nan Najeriya ba. Ko mafi akasari zanga-zanga ma ana yin ta ga mutane da yawa ke shigowa su yi amfani da dama domin su cimma wasu bukatunsu. Saboda haka kul talaka kada ka yadda ka shiga wata zanga-zanga da ake magana za a yi. In kwata ƴanci ne, akwai hanyoyi da yawa da kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba da dama da za a bi a kwato matalaka ƴanci.
Sai dai kuma duk da wannan jan hankali ɗaya daga cikin malamai a kwalejin koyarwa ta tarayyar Najeriya da ke Zaria, Malam Suleiman Lawal Mada, ya ce akwai buƙatar zanga-zangar tun da dai ƴan ƙasa sun riga sun yi laga-laga.
Ni gaskiyar magana a matsayina na Suleiman Lawal Mada ina da ra'ayin a yi wannan zanga-zanga ɗin, domin yin zanga-zangan shi ne kawai yaren da ita gwamnati take ji, musamman wannan gwamnati da Allah ya jarrafe mu da su, muka tsinci kanmu cikin halin kakanikayi kuma halin da ba shi da dadi, tabarbarewar tattalin arziki inda shi talakan yake shan wahala, da kuma rashin tsaro da makamantansu. So lokaci yayi da ya kamata a ce a fito a yi zanga-zanga lumana a nuna ma waɗannan mutanen yadda suke gudanarwa ko tafiyar da mulki shi talakan bai gamsu da yadda suke yi ba. Hasali shi zanga-zangan demokradiyya ne.
Game da maganar sabule mukamin sanata Muhammad Ali Induman majalisar da jan tarayyar Najeriya kuwa Dr. Faruk BB Faruk na jami'a Abuja ne ke cewa a gaskiya akwai matsala marga-marga.
A gaskiya a tsarin siyasar da ake bi a Najeriya kuskure ne a ce jam'iyya za ta ba wa majalisa umarni. Tsarin da muke bi na shugaba mai cikakken iko, jam'iyya aikinta ya fi ta'allaka a kan tantance 'yan takara da fito da su da kuma taimakawa wanda aka zaɓa a yakin neman zaɓe, amma ba ta da hurumi a kan ba da umarni a yanda za a tafiyar da wato gwamnati, sai dai ta ba da shawara. to kama wannan yanzu da tace a cire shi ni a fahimta ta a gaskiya wato hudawa su ƴan jam'iyyar ko kuma zan ce mutanen gwamnatin Tinubu suka yi suka gajini saboda a lokacin da suka tasan mawulakanta sanatan Abdul Ningi wato a wannan lokacin sun gwada kuma sun ga cewa kan manya-manyan sanatocin da ake tunanin suna da mutunci musamman ƴan arewa a rarrabe yake a saye suke wato ba tsada bane da su a sun fadi ba nauyi sun yi wannan wulakancin ba abin da ya biyo baya to yanzu ina ganin duk wani wanda yake zata cewa yana da wani wata ƴar martaba ko girma a idan gwamnatin nan dan yana ya fito ko daga arewa ko kuma yana ganin ya dade a cikin majalisa za su iya taka shi kuma sun san suna ganin za su kwana lafiya.
A cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafuran barafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai yadda manuniya kan girga. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 1043 ne su yi sallamar sakin kujerin da suke ganin sun zame musu katanga. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu haya gaga. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sadama cikin wani sabon shirin na manuniya.
To madalla masu sauraron mu yanzu kuma ga nasihar Juma'a.
Sunana Sheikh Isa Muhammad Aliyu daga nan cikin garin Bauchi. To alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah subhanahu wata'ala ya turo ni domin in cika kyakkyawan mu'amala. Babu wanda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyautata mu'amala tun daga kan abin da ya shafi dan Adam, babba da yaro, mace da namiji, har kan waɗanda ba musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kyautata musu mu'amala. Idan ka duba rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hijira daga Makka zai tafi Madina, saboda kyakkyawan mu'amalar sa akwai yarda da aminci tsakaninsa da waɗanda ba musulmai ba. Suna daukan ajiya na kuɗi da dukiya mai tarin yawa suna ba shi ajiya. Ranan da zai bar gari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan halin sa. Saboda kyakkyawan mu'amalar sa yace ba zai bar gari ba har sai ya isar da wannan amana da suka bashi. Kyautata mu'amala da duk wanda yake tare da shi ko ba da ba musulmi bane, tun daga kan ƴaƴanka, matanka, makwabtanka, har abokanan hulɗatayya da cinikayya irin naka. In kai dan kasuwa ne ko ma'aikacin gwamnati ne ko da yake mu'amala da mutane ko a mota, mu'amala ya hada ka da duk wanda ya hada ka da shi a mota, yana da kyau ka sake masa fiska, kai masa kyauta da abin da Allah ya hore maka har zuwa lokacin da Allah zai raba ku daga wannan dan tafiya da zaku yi ko da a mota, ballantana makwabcinka a gida, ballantana makwabcinka a office, ballantana abokin hulɗa da cinikayya na yau da gobe a cikin mu'amalar rayuwa gaba ɗaya. So da haka duk inda musulmi yake ana gane shi ne ta hanyar kyautata mu'amala. In ya kyautata mu'amala, so wannan shine identity zai gwada ma duk wanda ba musulmi ba cewa eh lalle wannan addini ne na fahimta, kuma addini ne na zaman lafiya, addini ne mai kyakkyawan mu'amala wanda yake kokarin ainihin isar da mutane zuwa ga tudun nasira.
To masu sauraron mu, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa saƙon gaisuwar ta'aziyya ga iyalan marigayi Hussein Idris domin rasuwar Ladi Banyami Mantau mai gari wadda ta cika asibitin Abuja bayan doguwar jinya. Za a yi jana'izar ta ranar Lahadi da karfe 10:00 na safe a Ekuwa Yalwa ta Dubauci. Allah ya ba dangi duka jimirin rashi ya kuma kyautata namu ƙarshen. A madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawai da ya ba da umarni da ma injin shirinmu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri, sai anjiman ku.